Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji bayanan wasu masu fashin baki ƴan Najeriya game da yadda suke gani zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa Amurka zai iya shafar tattalin arzikin ƙasar. To koya mata suka ji da kayan da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta sha a zaben da aka yi.
Duka sakamako tun farko har karewa gaba na akai barin tsayi ba. Dan naga harkar zata juya da mu. Kawai pat nake jin gaba na na faduwa. Wallahi sai da nayi rashin lafiya.
Wata mata kenan daga jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin bayani dan an jima kaɗan za kuma ku ji ƙarashin hirar da nayi da Muhammad Lalo akan zaben na Amurka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan muhimmancin amincewar ƴan takara da sakamakon zaɓe a koyaya mata kaya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ba zai taɓa mantawa da rawar da ma'aikatan ƙasar suka taka ba wajen zaben shugaban ƙasar da bai wa kowa ya bai wa kowa mamaki a tarihin siyasar Amurka. Ya ce mutanen da da aka manta da su a wani lokaci can baya ba za a saki mantawa da su ba yanzu. Trump da yana magana yayi wannan magana ce cikin sakonsa na Twitter jim kaɗan da bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben ya ce za su kasance tare fiye da yadda suke a da. A ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa idan Rabbana ya kai mu za a rantsar da sabon shugaban kasar wanda sananne ne wajen sake magana ba tare da auna ta ba zai zama shugaban Amurka na farko wanda ko takarar mai unguwa bai taba yi tsayawa ba balle a ce soja ko kuma wani mukamin da ya kai ya kawo. Trump dan shekaru 70 da haihuwa shine kuma zai zama shugaban Amurka mafi yawan shekaru har na tsawon shekaru 4. Da yawa mutane sun yi masa tsammanin ba zai takarawa a zo a gani ba kuma har kafofin yayin labarai suke zundan sa wajen zaben amma kuma sai gashi ya bada mamaki ta kada madan Hillary Clinton wadda ita ce mace ta farko ta so zama wa shugaban kasar Amurka ta farko. Biyo bayan bayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Hillary ta kira shi wato zaben shugaban domin taya shi murna da safiyar yau Laraba. Shi kuma ya ce yana tabbatarwa daukacin Amurkawa ya yi alkawarin zama wa shugaban kowa da kowa da ke nan Amurka. Kasar Turkiya ta bayyana goyon bayanta ga zaɓen shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana cewa wannan zaɓen zai buɗe wani sabon babi na harkokin ƙasar ta Amurka. Erdogan yana magana ne sa'ilin da yake wa taron 'yan kasuwa jawabi a birnin Istanbul. Ya ce a madadin shi kansa da kuma ƙasar Turkiya baki ɗaya suna kallon wannan zaɓe a matsayin shawara mafi a'ala da Amurkawa suka ɗauka kuma yana fatan hakan zai taimake su a yanzu da ma nan gaba. Sai dai kuma cikin jawabin nasa ya ji ruwaye mai kama da wanka inda ya bayyana Trump a matsayin mutum mai ra'ayin riƙau game da addinin musulunci. Wannan kuma yana mayar da martani ne akan kalaman Trump din na hana musulmai shigowa nan Amurka. A wani lokaci har 'yan jam'iyyar Erdogan wato AK party ta umarci a sake wa dogon ginin nan na Trump suna. Shi dai shugaban na Turkiya Erdogan musulmi ne na kwarai wanda ke nuna kansa a matsayin mai kare addinin musulunci a duk inda yake cikin duniya. Sai dai kuma a zahiri shugabannin biyu suna da abubuwa da suka kama da juna domin kuma masu kula da al'amuran da kan je su komo a kasar ta Turkiya suna kallon Trump da Erdogan a matsayin wasu masu ƙarfin gaske da suka shiga filin da ba nasu ba wato siyasa kana ga su da kalamai masu harzuka mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ga bisa dukkan alamu ƙasar Rasha ta samu sakamakon zaben Amurka a matsayin abin da take fatar ganin ta samu. Da farko dai an zargi ƙasar ta Rasha da katsa London wajen gudanar da zaben na Amurka domin ganin Donald Trump ya yi nasara. Haka kuma an tuhume ta da kutse cikin harkokin duniyar gizo na Amurka abinda shugaba Vladimir Putin ya sha ƙaryatawa. A wani saƙon da shugaba Putin ya aika wa Trump ya ce yana fata ya aiki da shi domin harbaka yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen biyu wanda zai fidda su daga cikin rikicin da ke tsakani ta da kawo ƙarshen wasu rudanin da ke kasashen duniya ta da hada kai da yadda za a inganta matakan tsaro a dufadin duniya samun nasara hakan ko shine shugaban ya samar da kokarin tawagar kwararru a harkokin kasa da kasa wasu daga cikin waɗanda ake sa ran su shiga cikin wannan sahunko sun hada da Senator Jeff Sessions shi da Bob Corker dukansu ƴan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi game da fito na fitin da Amurka ke yi da kasar Tarasha duk da yake ƴan kasar Somalia ba su samu abin da suke bukata ba ganin gwanar su ta zama shugaban kasa amma kuma sun shiga tarihi domin ko wata yar Amurka amma yar asalin Somalia din Ilham Umar ya shekaru 34 ya asalin Somalia ta yi nasarar zaben yar majalisar wakilai daga jihar Minnesota wanda wannan shine karo na farko a samu yar asalin Somalia ta kasance cikin majalisar wakilan kasar
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da zaben sabon shugaban Amurka Donald Trump da aka yi duk koyaya makomar tattalin arzikin kasar da kuma nahiyar Afirka za ta kasance biyo bayan zaben za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Sanusi Adamu ya aika mana
I want to tell the community we'll always put America's interests first we will deal fairly with everyone all people and all other nations we will seek common ground not hostility partnership not conflict
sabon zababban shugaban kasar Amurka Donald Trump ke fadin ina shaidawa duniya cewa kishin kasar mu Amurka shine muka fififitawa zamu yi wa kowa da kowace kasa ta duniya adalci zamu nemi hadin kai ba yaƙe yaƙe ba a jawabin da yayi wa magoya bayan sa da safiyar yau a shalkwatar gangamin yakin zaben sa dake birnin New York na hira da wasu ƴan Najeriya kan wannan jawabi na Donald Trump kowace irin fahimta suka yi wa jawabin sa da kuma tasirin sa kan Najeriya da nahiyar Afirka baki daya da farko ga mai fashin baki kan harkokin siyasa da diplomasiya Dr. Umar Ardo da tsohon gwamnatin jihar Gongola Jamhuriya ta biyu ambassador Wilberforce Juta
so kamar yadda nake tsammani zai yara tattalin arzikin kasar mu saboda na farko ina ganin dola ita kanta za ta sami saboda yawancin mutanen kasuwa especially Wall Street basu ci dadin yadda shi Trump ke yayi campaign nasiba so kowa ya tsorata duniya yana gani kama Trump zai zo ya kawo zai addaba masifa a kasa kuma wannan zai taba kudin America zai kwantar da dollar su maybe in mun ko in mun sa'a sai raising din naira mu vis-a-vis exchange rate na dollar watakila zai taimakawa economy
game da irin zazzafar kalamai da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya rika yi a lokacin yakin neman zaben sa idan aka kwatanta da jawabin sa na safiyar yau da kuma makomar kasashen duniya ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki kuwa ga Alhaji Kabiru Marafa da Alhaji Mafindi
shine mutum shike zabe wai na kuriya amma tattalin arziki gaskiya sai mun duku don kada bidon Trump kada bidon sa akwai matsala amma mu duku ba wanda ke ba kowa komai sai Allah ba wanda ke azurtawa sai Allah ba wanda ke dawo sai mutum sai Allah amma indai Afrika ne ba ma Najeriya ba akwai matsala
zai je kan koskori ma inda suke da bukatar biyan bukatan kansu kaman taurar da embassy nasu daga Tel Aviv zuwa Jerusalem da kuma karfafawa Netanyahu da kuma wasu abubuwa dai na jawo dukiyar da America ta bari suka tafi waje su dawo ciki da kuma mayar da duk kasuwanci na America hannun ɗan kasuwa maimakon gwamnati banda wannan ba wani shugaban America da zai zo ya canja abin da yake kasa zaune ne a America don ba mutum ɗaya ne ya shirya shi ba
abin jira a gani shine irin kamun ludayin salon mulki na sabon zababban shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan ya dauki rantsuwar kama aiki a watan Junairun shekara ta 2017 a matsayin shugaban Amurka na 45 Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
To ƴan jamhuriyar Niger su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayi game da zaben na Amurka da aka yi musamman ganin yadda faduwar Hillary Clinton ta zo da bazata. Wakilin murya Amurka daga Yamai Sulaiman Munabarma ya aika mana da rahoto.
Nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban kasar Amurka wani abu ne dake matukar daukar hankalin jama'ar Niger musamman da yake wasu na kallon abin tamkar na bazata. kodayake Alkasim Abdurrahman wani mai ra'ayin manufofin dan takarar na jam'iyyar Republican bayan nuna murnar wannan galaba cewa yake dama su sun san za a rina saboda haka ba mamakin komai a tare da wannan nasara inji shi
ba wani bazata saboda mun san akwai wahala Amurkawa su ƙara ba wani bangare na siyasa su dama bayan shekara 8 ko kuma su dauki wannan mace Hillary Clinton wanda wasu shakku ma suka shiga kanta busa magana kiyaye sirrin kasar su wannan shine kuma babban abin murna shine canjin da duniya za ta samu na daya yanzu zamu zauna cikin wata duniya mai kwanciyar hankali inda Amurka ba za ta zama wata kasa mai barazana ba su kasashe sauran kasashe ba
masu ra'ayin Hillary Clinton irin su shugabar kungiyar SOS Feb mai kare haƙƙin mata da yara Hajiya Maryam Musa ta bayyana kaduwa da kayan da ƴar takarar Democrat ta sha
duka sakamako tun farko har karewa gaba na akai barin tsaido ba da naga har ka zata juya da mu kawai pat nike jin gaba na na haduwa wallahi sai da nayi rishin lafiya jikina ya kwashi zani duka jujuyoyi na suka kulle suka mini dindindim nace to menene mun ga abu wajen ƙarye uku na fara gani da farin ban gani ba tunda shi wancan ai ya hudi yace sai yayi kai amma su kankansu Amurka da yawa fi sabilillah ba su tsammanin ba ta wadi balantana mu
haka dai shi ma shugaban kungiyar muryar matasa Habila Rabi'u cewa yayi sakamakon zaben na Amurka ya jefa shi cikin zulumi
yazo ya ci zabe karkashin aqida da kuma hankali irin nashi na kawo bambanci tsakanin al'umma da jinsuna sannan kuma na nuna cewa a cikin harka ta addine ma zai iya shiga ciki ya kawo cikas wannan yasa muke ganin mun damu sosai kwarai da gaske muka ji cewa yau kamar ma mutuwa ce akai muna a duniya
lura da irin muhimmiyar rawar da kasar Amurka ke takawa a game da tafiyar kasashen duniya yasa dukkan malamai bayyana fatan su ga sabon shugaban kasa Donald Trump.
Fatan mu shine Allah ya sa wannan manhohi da yake da su, Allah da yake shi ke yin komi, ya kaddara idan yazo Allah ya sauya manhohin shi.
Kashi da ya samu yayi magana. Magana nan tashi ta fara kwantar da mu hankali. Tunda ya ce shi hada kanu mutane zai. To muna son ya ci gaba da maganar wannan. Kuma bisan bangaren hakkin mata, muna son har yanzu su karfafa ma kasashen mu. Yaki da 'yan ta'adda kasu saki.
Abin jira a gani shine yadda hulɗar Amurka za ta kasance tsakaninta da kasashen duniya. Kasancewar sabon shugaban kasar da ke matsayin jagorar duniya bako ne a sha'anin mulki da ma harkokin siyasar kanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yawani abin da ke damuna, siyasar kasar mu ce ban tsoro.
Yanzu kuma ga ƙarshen hirar da nayi da abokin aikinmu Muhammad Lalo Ɗazu da Safi inda na tambaye shi kowane darasi ne kasashen mu na Afirka za su yi koyi da shi dangane da wannan zaben na Amurka da aka yi ga abin da ya ce
wato akwai darasin da za a koya da dama da kasashen mu na masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka musamman tun kama daga yanayin da yanayin yaki neman zaben da ma dai wannan karan Amurka ana cewa an samu su abuwa da ba sa ba gani ba kamar irin sakana mai barsa daki amma babban abu shine idan an kada mutum a zabe ya fito ya amsa har ya kira shi wanda ya lashi zaben ya tashi murna ko dake a Najeriya an fara kamanta hakan kamar abin da magani a zaben da aka shi karanta gabata sannan kuma kada mutum ya dauki irin wannan lamari na zabe a matsayin wani abu na ko a mutu ko a yi rai a ce mutum zai dauki doka a hannu ya fara fasa abu ko ya fita da su makona wannan abu ne wanda ya kamata kasashen mu a tsaya a nan sosai a koyar da shi akai idan an yi abu ya zo aka kammala shi ya wuce a tunkar abin da ke gaba kada a gana kalamin da ke baya saboda a ce ta kasa gaba
Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan muhimmancin amincewar 'yan takara da sakamakon zabe ko ma da yaya ta kaya sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar
Rana yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Masu sauraronmu, muna son yau mu ji ra'ayoyinku akan muhimmancin amincewa 'yan takara da sakamakon zabe. Mun samu kira na farko daga Yobe.
Haka ne, wannan wa'azin Allah, Allah ne ba shi saboda aka yi insha Allah ya tsaya ko kuma Allah ya taimaka. Allah ya sa gama lafiya.
To amin.
Da kuma kyautar kuma kaddara ata Allah ya dubo mata.
To da wa muke magana daga Yobe?
Musa ne daga Yobe.
To Mallam Musa, mun gode da ra'ayinka.
Allah ya rufa shi a kashi na zuwa.
To jama'a masu sauraro, mun samu wani kira daga Kano. Salamu alaikum, wake kira daga Kano? Oh, daga Zamfara ne? To wane ne daga Zamfara?
Mahmud Salo Kora na mura daga jihar Zamfara.
To Mallam Mahmud, me zaka ce game da abin da muke tattaunawa akai?
Gaskiya muhimmancin amincewa da sakamakon zabe abu ne mai kyau, domin tattakon da ƙogira Hillary Clinton ta nuna a wannan zabe na Amurka abin koyi ne ga shugabanninmu na Afirka. Domin ba tare da ta jirijin waya ba ko wani ce ku ce tana jin sakamakon zabe ga yadda ya kaya, duk da yake an yi hasashe ta zata lashe zaben, amma kuma ita amince da wannan sakamakon zabe. To gaskiya abin koyi ne ga ƙasashen mu na Afirka, domin shi ke kawo magoya baya su kwantar da hankalinsu, ba ya tayar hankali ba, ba ya rikici ba, balanta na zubar da jini. To wannan zabe na Amurka akwai darasi babba da ƙasashen mu na Afirka za su koya. Idan an ce kai za ka ci an yi hasashe kuma da ƙarshe Allah bai baka ba, sai ka yi hankuri ka ɗauka Allah ne bai baka ba, ka haƙi gaba.
To Mallam Mahmud kenan daga Zamfara, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Umma Mallam Ali daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To Mallam Ali, menene ra'ayinka? Muna jin ka.
A cikin ra'ayina duka ga wannan zabe da an kai.
Eh.
Mun ne na kasa mutu aka danta ba mun jira din shi ba a ce wannan da ba a son ya samu. Dan mun yi tsammani wa gwamnati ta samu zaɓen, dan tun da ita wa gwamnati a duk ta karanta da ta yi cikin abin zawa a ta Amerika.
To Mallam Ali, Mallam Ali, ban tare numfashinka ba, muna son ne mu ji menene muhimmancin dan takara ya amince da sakamakon zaɓe koda ya faɗi, musamman ma da in ya faɗi.
A kwane ko kone Niger ai da an kai zaɓe dan takara faɗi shi da kai sai yalle ya faɗi. Lallai shi ita mace aita ba da kare ta ke sa hawa ta da ngar tuttura san lawarin zabe ya tun da kaga ta hidda sunanta cikin duniya a ce mace ga ta cikin Amerika ta yi takara, ta yi takara, Allah ya ba ya ba ta abin samuwa.
To Mallam Aliyu kenan daga Niger, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Abdullahi Fari mai gyaran Togo daga jihar Plateau.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka.
To ni dai ban yi wani fargaba da wannan zabe ba, saboda yanzu wannan abin da ni ya koyar mana shi demokradiyya shine mutum ya nuna kasan shi yake so. Abin da Donald Trump ya yi kenan, ya samu karfi akan mutanen Amerika, ya nuna cewa shi ba ruwan shi da wani kasar duniya ban da mutanen kasan shi. Saboda haka duk mutanen Afirka da mu 'yan Najeriya ya kamata mu nuna son kishi kasanmu. Shine abin da Donald Trump ya samu ya ci zabe. Assalamu alaikum, Abdullahi Fari ne Togo daga jihar Plateau.
To Mallam Abdullahi, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Garba Bore ne kuke magana da shi daga Katsina, Najeriya.
To Mallam Garba, muna jin ka.
To wannan zabe alhamdulillah ya zama aya ga ainihin ishara ga mutanen Najeriya da duk duniya baki daya, saboda su sun zama sun tsaya maɗaurin ki daya, ba ruwansu da wani bambancin addini ko wani bambancin launin fata. Su abinda suke so dama su biya bukatunsu, su cimma muradunsu, su zama sun ci a maɗaurin ki ɗaya, ya zama darasi a mutanen Najeriya baki ɗaya.
To Malam Garba mun gode. Jama'a masu sauraron mu, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan muhimmancin amincewar ƴan takara da sakamakon zaɓe. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira daga Adamawa. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Adamawa.
Alhaji Ali ne daga Adamawa.
To Alhaji Ali, muna jin ka.
To wato game da zaben America nan.
Ai.
Ni a gaskiya da na fi so Hillary Clinton ta shiga, tunda bata ci ba kuma Allah ya tabbatar mana da alherinsa.
Eh, to menene kake ganin muhimmancin dan takara ya amince da sakamakon zabe kamar yadda ita Hillary din ta yi, har ta kira shugaba shi zababban shugaba Donald Trump ta yi mishi murna?
Eh, to kusan zaben America da namu na Afirka akwai bambanci. Su nasu suna so su haɗa kansu su kuma haɗa kansu. Namu Afirka kuma mun ba ni ba bata yasa.
To amma kuma hakan kana ga ya dace? To Alhaji Ali kenan, bai dai ba mu ansa ba sosai ko koye mana ƙarin bayani, layin shi ya goce. Yanzu kuma bari mu je Azari. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Azari? Malami na Azari, ko kana jin mu? Mu muna jin ka. To ga dukkan alama layin malamin Azari ya goce. Sai ya sake kuma kokari ya ga ko zai samu. Jama'a masu sauraron mu, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu yana cewa karfe 3:52. Mun samu wani kira daga Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Abuja? Malami na Abuja, ko kana jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana ga Baba Mai Rodi ne.
To Baba Mai Rodi, me zaka ce game da abin da muke tattaunawa?
Abin da nake so in ga muku, abin da ake tattaunawa kai cin Donald Trump.
Muna jin ka Baba Mai Rodi.
To don haka ne ina murma mishi fatan alheri.
To Baba Mai Rodi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kebbi?
Abdullahi Muhammad Tunga.
To Malam Abdullahi, me zaka ce game da muhimmancin amincewa dan takara da sakamakon zabe?
Gaskiya wannan abun ya nuna da taku kwadan gaske. Muna bukatan anan Afirka a dinga yin irin wannan aqida ta yarda da amincewa da sakamakon zabe da yanzu. Saboda wannan abun Allah shi ke kawo shi. Duk abin da Allah ya kare ka shi haka bai kasance ba wanda ya canza abun. To hakan ga yana da kyau a rinka koyi da wannan don zaman lafiya ya kwantar da hankalin mutane, jama'a magoya baya.
To Malam Abdullahi kenan daga Kebbi, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Asaba. Assalamu alaikum, da wa muke magana? To layin malami dai daga Asaba ya goce, amma idan yayi kokari kila ya kamo mu in ya samu nasara. To masu sauraro, har yanzu dai muna da dan sauran lokaci, kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin menene muhimmancin amincewa dan takara ko dan takara ya amince da sakamakon zabe bayan ya fadi zabe, kamar yadda aka gani a nan Amurka, ko da yake a Najeriya ma an ga haka a zaben da aka yi na baya. Shugaba Goodluck Jonathan shi ma ya amince da sakamakon zabe ba tare da wata matsala ba. Nan Amurka ma an sake. To menene muhimmancin yin haka? Mun samu wani kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To kuna magana da Asuba Mai Fata daga Yauri, jihar Kebbi.
Au, daga jihar Kebbi ne. To muna jin ka.
To da farko dai ina so in yi ma magoya bayan Hillary Clinton jajen wannan rashin nasara da bata yi ba. Sannan bayan haka ya ta Afirka da ta America akwai bambanci. Domin a Afirka za ka ga an yi zaɓe, an yi magudi a sace akwatin zaɓe a shekaru hudu, wanda ka ga America ba a yin haka nan. Inda za a yi zaɓe sahihi, ingantacce.
To Malam Dan Asaba, lokaci ya kawo jiki da mun ji ƙarin bayani daga gare ka, amma anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu ba ku wata damar.
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuwa shekarar 2001 ne mace-macen mata da ƙananan yara wajen haihuwa ya sauko ƙasa sosai da wurin kashi 75 a ƙasar Afghanistan, yayin da shekarun hasashen daɗewa a raye ya ƙaru daga shekaru 42 zuwa shekaru 62. Hakan ko ya biyo bayan irin yunkurin da aka yi ne na samun ƙarin ingancin ababen kiwon lafiya daga kashi 9 zuwa kashi 67 a shekarar 2001. Akwai gidajen talabijin ɗaya ne tilo wanda kuma mallakan gwamnati ne. Amma yau akwai tashoshin talabijin 75 kuma daga cikin waɗannan biyu ne kawai masu zaman kansu. Haka kuma ba wayan salula ta hannu a wancan lokacin, amma yau akwai sama da wayan hannu ta wayan salula a hannun mutane da ya kai miliyan 18, wanda kusan wannan ya haɗa ƙasar ta Afghanistan da kashi 90 da mutanen duniya. Sai da waɗannan sauye-sauye da ƙasar ta samu har yanzu tana fuskantar ƙalubale da dama. Domin ko yau ƙungiyar Taliban tana ta ƙoƙarin ganin ta ci gaba da gwada ƙarfinta da ƙasar Afghanistan ɗin, abinda ƙasar ta tsaya kan ƙafafunta tana nuna wa 'yan Taliban ɗin yatsa tana ƙarya kuta sha ƙarya, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke cewa. Sai dai akwai hanya ɗaya da aka bi domin warware wannan matsalar tsakanin 'yan Taliban ɗin da gwamnati, kuma wannan hanyar ita ce ta siyasa ko kuma a siyasance, in ji sakataren Kerry. Ya ce ta hanyar zaman lafiya ne kawai Afghanistan za ta iya samun kwanciyar hankali da ci gaba. Ya ci gaba da cewa ba shakka janye sojoji da dakarun yaƙi ita ce kaɗai hanyar da za ta kawo zaman lumana a ƙasar, kuma ƙasashen duniya sun san da haka. Wannan ne ya sa ƙasashe 70 ciki ko har da Amurka suka yi alkawarin taimakawa ƙasar ta Afghanistan da kuɗi har dala biliyan 15.2 daga yanzu har zuwa shekarar 2020. Wannan gudunmuwar ta ƙasa da ƙasa da ƙasar ta Afghanistan ke sa ran ta samu ba wai zai taimakawa gwamnatin ƙasar ta samu nasarar murƙushe ƙungiyar Taliban ba ne kawai, a'a, har ma da ƙarawa tattalin arzikin ƙasar ƙwarin gwiwar tsayuwa da ƙafafunsa, kana ta samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da inganta kare haƙƙin bil'adama. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka za ta zurfafa dangantakanta da muhimman buƙatunta tsakaninta da Afghanistan, kana za ta yi aiki da Majalisar Dokokin Amurka domin samar da taimako ga fararen hula daga wannan lokaci har zuwa shekarar ta 2020. Kerry ya ci gaba da cewa wannan shi ne gudunmuwar da Amurka za ta baiwa ƙasar ta Afghanistan, haka kuma za ta ci gaba da taimakonta har sai ta ga cewa ƙasar ta fara tsayawa da ƙafafunta. Shirin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce ba zai taɓa mantawa da rawar da ma'aikatan ƙasar suka taka ba wajen zaɓen shugaban ƙasar da ya baiwa kowa mamaki a tarihin siyasar Amurka. Ya ce mutanen da aka manta da su a wani lokaci can baya ba za a sake mantawa da su ba. Ƙasar Turkiyya ta bayyana goyon bayanta ga zaɓen shugaban ƙasa Amurka, wato Donald Trump. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana cewa wannan zaɓen zai buɗe wani sabon babi na harkokin ƙasar ta Amurka. Erdogan yana magana ne sa'ilin da yake wa taron 'yan kasuwa jawabi a birnin Istanbul. Ga bisa dukkan alamu, ƙasar Rasha ta samu sakamakon zaɓen Amurka matsayin abin take fatan gani ta samu. Da farko dai an zargi ƙasar ta Rasha da katsalandan wajen gudanar da zaɓen na Amurka domin ganin Donald Trump ya yi nasara, haka kuma an tume ta da kutse cikin harkokin duniyan gizon Amurkan.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.